دعا بدعوته وصلنا بسنته الى مدين فاهكم والسلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shi daga watan safar shekara ta 1421 bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na 19 ga watan 5 a wannan shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shi ne darasi na 29 babin da zamu tashiyo babun fi wujubil inqiyad li hukmi Allah ta'ala وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى باب ني دنگني دنسوشي لكي ينبياني تكين واجبتين الانقياد لحكم الله دايوة دوا بحكمتين الله tilas ne ga bawa lokacin da duk aka kira shi kotun Allah kotun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ansa kira wa ma yaquluhu man du'a ila zalik da abinda shari'a ta sanar da cikin abinda mutum zai fada man du'a ila zalik wanda duk aka kiraye shi din zuwa ga hakan wato wanda aka kiraye shi zuwa ga hukuncin Allah ko hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya kamata ya ce wa umra bi ma'rufin aka umarce shi da kyakkyawa au nuhiya an munkar ko kuma aka hana shi mummuna wato abinda wannan babi zai kunsa tarin dalilai na Qur'ani da hadisi waɗanda suke nuna wajibcin yin aiki da hukuncin Allah tilas ne ga bawa idan Allah ya ce yi kaza wato ainihin ya zai zuwa ga hukuncin Allah sannan da irin abinda ya kamata ka faɗa a matsayinka na mummuni lokacin da dai aka umarce ka da kyakkyawa ko aka hane ka da wannan قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ayar farko mun karanta ta a can a wani babi cikin babuka da suka gabata ubangiji ta'ala ya ce fala ba haka bane wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna su mutane ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta sun sa ka zama kai ne mai hukunci fima shajara bainahum cikin abin da ya gudana na sabani a tsakaninsu to abin da ke gudana na sabani a tsakanin mutane kala kala ne domin a iya samun sabani fil i'tiqadat cikin abin da yake ya shafi aqida ne cikin abin da yake ya shafi rukunai imani cikin abin da yake ya shafi tauhidi sannan kuma akwai sabani fil a'mal cikin abin da ya shafi ayyuka na yau da gobe sannan kuma akwai sabani wato ainihin fil mu'amalat cikin abin da ya shafi mu'amaloli kamar cinikayya saye da sayarwa aikin kwadago da sauransu duk wannan sabani na iya faruwa ciki sabani na iya faruwa tsakanin mutane cikin jinanai wato wani ya zubar da jinin wani sabani na iya faruwa cikin dukiyoyi wani ya ci dukiyar wani ko wani ya karɓi bashin wani duka dai kowane irin sabani zai faru tsakanin mutane Allah ya riga ya tanadi yadda za a warware matsalar ta hanyar harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mutane ba su zantowa masu imani har sai sun mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mai yin hukunci hatta yu hakimuka ai hatta yaj'aluka hakaman fi ma tajara bainahum har sai sun mai ce kai ne alƙali cikin abin da ya gudana tsakaninsu na safani mai yadda annabi ya zanto shi ne mai hukunci kadai ba shi ke nuna imanin ba sai da abu na gaba thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zanto ba su samu kunci a cikin zuciyarsu ba mimma qadaita dangane da abin da ka yanke na hukunci manzo da manzon Allah ya yanke hukunci ya ce kaza to kowa ya samu walwala kuma zuciyarsa ta karbi wannan abin da manzon Allah ya faɗa wannan alamar imani kenan amma idan manzon Allah ya ce hukunci kaza sai ka ji zuciyarka abin bai maka dadi ba, ba haka ka so ba, to baka zama mai imani ba. Wannan kuma kadai ba zai wadatar ba, sai abu na gaba, wa yusallimu taslima, su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya. Yanzu a nan gurin kenan Allah ya kore imanin mutane har sai an samu manyan al'amura guda uku. Na farko, tahkimun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fima yajri bainahum min al-khilaf, ma yadda annabi zanto shi ne mai hukunci cikin duk abin da ke faruwa tsakanin manasa bani. Na biyu kuma, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ya zanto mutane ba su samu kuncin zuci ba dangane da abin da annabi ya zartar na hukunci. Na uku kuma, at-taslimul kamil lima hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, miƙa wuya na gaba ɗaya dangane da abin da annabi ya yi hukunci. Wanda duk bai samu waɗannan al'amura guda uku ba, ko ya yi da'awar imani ba ya da imani. Dan Allah ce la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Hatta li ifadatul ghaya, wato in suna son su sami imani har sai sun yi kaza da kaza da kaza cikin ababen nan da aya ta kusa. Yanzu wannan aya ta dace mallam ya kawo ta a wannan babi. Babin da ke nuna wajabcin al-inqiyadu li hukmillah, jayuwa zuwa ga hukuncin Allah. Hukuncin Allah cikin abin da ya shafi aqida, hukuncin Allah cikin abin da ya shafi furu'a, hukuncin Allah cikin mu'amaloli, hukuncin Allah cikin jinane, hukuncin Allah cikin haƙoƙi na dukiya, hukuncin Allah cikin kowace irin mu'amala ta rayuwa. Wannan wajibi ne bawa, wato ainihin ya koma zuwa ga Allah dan Allah ya warware matsalarsa. To idan an ce har sai sun hukuntar da manzon Allah, a halin rayuwarsa dole sai an kai wurinsa kenan lokacin da yake da rai. A lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa kuma, to dole ne ya zanto cewa kenan an mayar da hadisansa da suke rubuce, sunnansa da Allah ya tsare ta ya bata kariya ɗin nan, ya kasance su za a bincika a ga ina ne gaskiya. Yayin da duk saɓani ya faru tsakanin mutane, babu son zuciya, babu cewa su wani sun fi yawa, su wani su ne ƴan kaɗan, babu cewa su wani yara ne, su wani dattijai, babu cewa su wani ƴan kaza ne, su wani ƴan kaza ne. A'a, wane ne hadisin manzon Allah ya goyi bayansa? Allah shi mana gaban kadar. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala kuma yace, inna ma kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Inna ma kana qawlal mu'minina, sanadai kadai zancen mu'minai ya kasance ne, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan an kira su zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah, liyahkuma bainahum, dan yi hukunci tsakanin su. Kaga ba ce dan su yi hukunci tsakanin su ba, dan hukuncin Allah shine hukuncin manzon Allah. Sai aka ce liyahkuma bainahum, dan yi hukunci tsakanin su wa Allah, wa manzon Allah, duk ya zuwa. Dan Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. A ambaci Allah, a ambaci manzon Allah, sai aka ce a haƙƙo an yi ruduhu, shi ne mafi cancanta su yadda da shi. A madadin a ce a haƙƙo an yi ruduhu ma, domin mara zai bihi Allah kadara zai bihi Rasulullah, mara zai bihi Rasulullah kadara zai bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da manzon Allah ya yadda da shi, tabbas Allah ya yadda da shi. Duk abin da Allah ya yadda da shi, tabbas manzon Allah ya yadda da shi. Da haka yadda ɗaya daga cikinsu yadda duka biyun ne. Man yusi'ir rasula faqad ata'a Allah. Da haka sai ce idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa, yaya zancensa yake kasancewa? An yaqulu liyahkuma bainahum, dan manzan Allah ya musu hukunci. An yaqulu, ba abin da suke cewa sai ka ji sun ce sami'na wa ata'na, lalle mun ji ko mun yi biyayya. Sai Allah ce wa ula'ika, masu irin wannan sifa humul muflihun, lalle su ne masu rabota gobe kiyama. Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun, wannan sune suke kan shiriya daga wurin ubangijin su, kuma irin su waɗannan sune waɗanda suke masu rabota gobe kiyama. Allah ya sa mu cikin su. Ubangiji ya ce innama, kadai zancen su, ba su da wani zance sai wannan indai mummune ne. Innama, sanin dai kadai, kana qaulul mu'minin, zancen mummune ya kasance ne kadai idza du'u ila Allah, yayin da duk aka kira zuwa ga Allah da manzon Allah ya kuma bayyana, ba su da wani zance an ya koro sami'na, sai dai kawai su ce mun ji mun bi sami'na wa ata'na, banda wannan ba su da wani zance na biyu. ashe duk wanda aka samu an kira shi zuwa ga Allah, an kira shi zuwa ga manzon Allah, sai yayi wani zancen da ba shi wannan ayar ta faɗa ba, ya zo mun muni? Bai zo mun muni ba, tunda Allah ya iyakance zancen mun munai, ba su da wani zance na biyu sai wannan samina wa atana din shi kadai ne zancen su, ba sa faɗin wani abin daban, tunda sun ce mun ji mun bi, shikenan magana ta riga ta ƙare, ba su da wani zaɓin su cikin abin da Allah ya zartar ko cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar. وفيه من الحديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه ما نكتا وفيه من الأحاديث أو أنم بابي أبند ذي إشغال حديثي حديث أبي هريرة شين حديث أبو هريرة المذكور في أول الباب قبله واندا أكا أمبتشي أفركم باب ديش كافن وانم بابي وان حديثي كنا hadisin Abu Huraira da aka ambata a farkon babi kafin wannan babi, shi kanshi zai iya shiga cikin wannan babi da muke magana a cikinsa. Ku buɗo shi in dai a farkon babi aka ce kafin wannan babi, wani hadisi kenan? Shi ne hadisin mai da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ menene mahallu shahid cikin wannan hadisi na Abu Huraira wanda ya dace da babin da muke cikin wata gabar zance ce wata jumla ce ta cikin hadisin ta dace da matashiyar maganar mutayo wanda take maganar wajibcin bin hukunci Allah dayuwa zuwa ga hukuncin Allah da'a zuwa ga Allah da'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne a cikin hadisin ya dace da wannan zance fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum wannan ita ce gabar da malamin yake magana wa ghayruhu min al ahadith fihi da kuma wannan sa cikin hadisai fihi dai cikin wannan babin da ya gabata duk an samu sun dace da abinda wato matashiyar wannan magana take kai عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi Abu Huraira ce lamma nazalat ala rasulillah yayin da ta sauka bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard hazza wallahu ala kulli shay'in qadir yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah ko manzon Allah ya karanta ta ga sahabbai ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai hakan ya tsananta kan sahabbai suka ce kai wannan aya ta yi nauyi da yawa wannan aya ta yi tsanani da yawa to menene abin da ke cikinta na tsanani Allah ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah ne abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai yake tabbata ma'ana duk abin da ke cikin kasa mulkin Allah ne abin da duk ke cikin sama mulkin Allah ne halittarsa ne sai ce wa in tubdu ma fi anfusikum inda za ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku na alkhairi ko na sharri aw tukhfuhu ko ma ku koye shi dai ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah to sai Allah ya muku hisabi akan sararin tashin kiyama akwai tsanni ko babu duk abin da zuciya ta yi tunani ko mun girmansa ko mun kankantarsa mutum ya bayyana ko ya bar abin a kunshi a cikin zuciya bai bayyana ba ya aiwatar aikace bai aiwatar aikata ba duk abin da yake kun bayyana ko kun koyi yuhasibkum bihi Allah sai Allah ya muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha idan ya so ya gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma ya azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai karanta wannan aya ke da wuya sai sahabbai suka ji wannan abu yayi tsanani shine ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai hakan yayi tsanani kan sahabban manzon Allah. Fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku ala rukabi, sannan sai suka durkusa akan gwiwoyinsu. Fa kalu, suka ce ai rasulullah, suka ce ya manzon Allah, kullifna min al'amali ma nutiku, cikin ayyuka an dora mana irin abin da za mu iya yi. As-salata wal jihada was-siyama was-sadaqa, sallah da jihadi da azmi da sadaka, duk wannan muna iya yi. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayat, yanzu ko gashi an riga an saukar maka da wannan aya. Wa la nusiquha, wannan fa ba za mu iya kiyaye dokar ta ba. Wa la nusiquha, ba za mu iya kiyaye dokar ta ba. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabin min qablikum, shin kuna so ku fada kwatan kwatan abinda ahlul kitab kafin ku suka fada, ma abuta littafai guda biyu, ma abuta at-taura yahudu da ma abuta littila nasara, irin abinda suka fada ma annabawan su shi kuke so ku fada. Sami'na wa asaina, maganar su cewa sami'na, mun ji a sai na, amma mun saba ba za mu yi aiki ba, shin wannan kuke so ku faɗa kuma yanzu? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, bari abinda ya kamata ku ce shine sami'na wa ata'na, lalle mun ji ko mun yi da'a cikin abinda Allah ya kallafa mana. Ghufranaka, muna roƙon gafararka ya Ubangiji, shine ma'anar ghufranaka, narju ghufranaka, muna fatan gafaranka. Mafa'ulan bihi ne, fi'ilinsa ana kaddara shi ne da fi'ilin da fa'ilin duk kaddara shi ake. Wa ilaikal masir, kuma ya zuwa gare ka kai kadai makoma ta. Lokacin da manzon Allah ya faɗi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ba a riga an saukar da shi a matsayin aya ba, shi dai ya faɗa ne a matsayin shawara. In ma waccan aya ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, ta yi tsanani gare ku, to bai kamata ba ku faɗa abinda Yahudu suka faɗa sami'na wa ata'na, abinda ya kamata ku faɗa shi ne sami'na wa ata'na. Don haka ku je ku yi ta cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ku je ku yi ta faɗa. Kalu, sai sahabbai suka ringa cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iktara ahal qaumu, wannan magana Abu Hurairah kenan. Falamma iktara ahal qaumu, yayin da mutanen suka yi ta maimaita wannan kalma, wa zallat biha altilatuhum, har sunan su suka jayu suka lankwasu har suka saba fadanta. Fa anzalallahu ta'ala fi isriha, sai Allah ya saukar kuma a bayanta cewa me, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Sai Allah ya saukar da wannan ayar kuma gaba daya, wanda yake bada labarin, yake bada shaidar imanin annabi da imanin sahabbai tare da shi. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, hakika manzon Allah yayi imani da abinda Allah ya sau da abinda aka saukar masa daga wurin Ubangijinsa. Wal mu'minuna, mummune ma sun yi imani. Su wa ake nufi mummune a nan gurin? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda manzon Allah ya ce ku je ku yi ta cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ai manzon Allah ya amince da abin da sai sa su yi. To dukansu wannan aikin da suka yi, manzon Allah ya bada shawara sun zantar, sai Allah ke bada labari, ke bada shaida akai amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi. Kullun dinnan tanwinin da ke ciki tanwinul iwad, ma'ana tanwinin da ke wakiltar kalma. Kullu wahidin minhum, kowane ɗaya daga cikinsu, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, kowane ɗaya cikinsu, annabin da dukkan sahabbai, mazansu da matansu, na birninsu da na karkaransu, gaba ɗaya Allah ke bada shaida a kai. Kullun, kowannensu, amana billahi, ya yi imani da Allah. Wa mala'ikatihi, ya yi imani da mala'iku. Wa kutubihi, ya yi imani da littattafan da Allah saukar. warusulihi, ya imani da manzannin da Allah ya turo, kuma dukkan su ga abin da suke faɗa, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma rarrabe tsakanin daya min rusulihi cikin manzanninsa, ba ma cewa mun yarda da wannan, mun yarda da wannan ba, dukkanin su manzannin da Allah, dukkanin su wajibcin imani akan su ya zama dole ga mu ne, dukkanin su kuma ababen girmamawa ne. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, Allah ce wa qalu, har ma suka ƙara da cewa سمينا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير منجي من يدعى لوك سند مزاء الله يشاور تسكينا تسكى تفادن هكا غفرانك ربنا وإليك المصير للي منا نيمان غفران كاو بنجي كوما كوما بريك سكي وزاء نمبرن أتم مزاء الله يشاور بل قولوا سمينا وعطانا مزاء الله يشاور كتي تو أما وفتا منا سنچو كوبستي بسي الله كم يدو تيمي سنچي وقالوا kaga tan kulu fil al-amr ne daga bakin manzo Allah ya umarni nan kuma kalu fili madi ne labari ne daga wa daga Allah ta'ala yake ba da sai da akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko wannan kada ya ta isa saka bi girma da mutuncin sahabban manzo Allah yanzu ya mutun zai ture wannan ayar wajen idan yace sahabbai ba su da mutunci ya rushe wannan ayar gaba da yake idan yace sahabbai ba su da imani ya rushe wannan ayar Allah yace sun yi imani wani yace ba su yi ba Allah ce amadu rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna wani ce eh manzon Allah yayi amma dai su mu'minan ba su yi ba ga ayya zo mai da martani ga Allah ke illa shi an cike ka mai da martani ga Allah ne wannan Allah ya tsare amin walamma faru zalik yayin da suka aikata wannan abin da manzon Allah ce su yi me ya faru wannan duk magana Abu Hurairu kenan fa sai ce nasakha Allahu ta'ala sai Allah ya shafe ita wannan ayar wata aya kenan wace a ciki lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ba wai lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan ayar ba za a shafe ba labari ne amma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah cewa duk abin da kuka koye ko kuka bayyana sai Allah ya hisabi akan sa shine Abu Hurairu ke nufi sai Allah ya kankare wannan نسخها الله تعالى سي الله يشافيتا فأنزل الله عز وجل سي الله يسوكر أمد دينتا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا كلفا وقوة ليس أبند ذات إيا دهك زوتي يقوى تنا كوا تقوم تيتنا نن الخير ونلوك تيتنا نن شري إذن تيتنا نن الخير تنا دلادا إذن تيتنا نن شري baya zama an rubuta mata zunubi sai in zuciya ta tsauri akan dole sai in aikata amma tunani da ke zuwa zuciya ta dole shi na sharri wannan Allah baya kama mutum da shi dan wani abu ne wanda baka iya hana zuciyarka ci duk imaninka shi yasa sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kamar cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yanzu ba haka bane an sassauta la yuhasibukum bihi Allah لا يحاسبكم بجميع ما تخفونه او تبدونه في قلوبكم من قلوبكم ba duk abin da zuciya take ba bane Allah zai kama ku da shi a'a wani daga ciki ne abinda kuna da ikon ku hana zuciya sai kuka bata dama ta fada tunani a ciki Allah zai kama ku da shi abinda ba ku da ikon hana zuciya fadowa yake cikin sa na mummunan tunani amma kuna kokarin kawar da shi Allah ba zai kama ku da shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina fadin kun fahimta laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat laha zai tabbata gare ta ita rai din ma kasabat irin abin da ta aiwatar na alkhairi ladan duk zai koma gare ta wa alaiha zai auka akan ta ita rai din ma kasabat irin abin da ta aiwatar na mummunan aiki ma'ana idan dan adam ya yi kyakkyawan aiki alkhairin nasa ne idan ya yi mummunan aiki kuma zunubin kuma kansa zai koma ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا kace rabbana ya ubangijin mu la tu'akhidna kada ka kama mu da wani laifi in nasina idan mun yi mantuwa aw akhtana ko idan mun yi kuskure qala na'am naji na ansa rabbana ya ubangiji wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kar ka dora mana abin da ba za mu iya aiwatarwa ba qala na'am Allah yace naji wadan dora muku ba wa fa anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ababe guda nawa anan kadai, ga neman afwa, ga neman gafara, ga neman rahma, ga neman taimako akan kafirai, ba ababe guda hudu ba? Qala na'am, Allah ya ce eh dace inna an samu. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. To kafin mu shiga cikin hadisin, mu fitar da wadansu al'amura waɗanda suke da matuƙar muhimmanci faɗakarwa a kansu. Kar mu manta da matashiyar maganarmu. Matashiyar maganar tana magana ne kan wajibcin bin hukuncin Allah, bin hukuncin dan al-inqiyad, ka iya cewa bi, ka iya cewa jayuwa. Ana fassara kalma ne kai tsaye da larabcinta zuwa Hausa idan an ce jayuwa, amma in ba haka ba kace bi ma yayi. Wato babin na nuna wajibcin bin hukuncin Allah. An gane ku? To a cikin wannan hadisi da muka karanto har zuwa ƙarshe, wa zai fito mana inda ya dace da matashiyar maganar wajibcin bin hukuncin Allah? Wajen faɗin sahabbai, samina wa ta'ala, da manzon Allah ce kar ku ce yadda Yahudawa suka ce samina wa ta'ala, ku ce me? Samina wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalle wannan shine mahallul shahid da ya dace da matashiyar maganar. To amma idan muka duba hadisin, a can gurin da Abu Hurairah ke ba da labarin cewa ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi, da suka zo suka samu manzon Allah, thumma baraku, sai suka durkusa ala rukabi, akan gwiwoyinsu, sai suka durkusa akan gwiwoyinsu. Wannan ya nuna annabi na mai kenan yana zaure, da haka da suka zo sai suka durkusa akan gwiwoyinsu. Waye zai san lafazin baraka ya aiwatar mun shi a aikacin gani? Baraku ala rukabi, ar-rukab jam'i ne na mai rukuba, war-rukubatu shine gwiwa. Baraku ala rukabi ma'ana sai suka zo da suna tsaye, suka zo gaba daya, sai suka sunkuya haka gaba daya, gwiwoyinsu suka taba kasa. Manzon Allah na zaune, dan bai dace ba, ya ji karin zaladabi a ce manzon Allah na zaune su kuma suna tsaye kelele, kuma sun zo neman bayani wajensa. Ya dace kenan? Bai dace ba, tun da har yana zaune sai su yi mai kenan, sai suka zauna kenan, sai suka abin na kan gwiwoyinsu kenan da sauransu. Me yasa nake so in jawo hankali kan wannan? Dan saboda matsalolin da ake tattaunawa a ƙasarmu dangane da durƙusawa, ku gayyata manya, ko ku gayyata sarakuna, ko ku gayyata malamai ko iyaye. Shi wannan durƙuso da muke a siffar da muke yin sa, na koda mahaifi na tsaye a durƙusa, in ma na zaune a durƙusa, in ma yana kwance a durƙusa, in ma a kowane hali yake a durƙusa, wannan al'ada ce ba addini bane ba. Ko bai tona da kyau, al'ada ce ba ta da alaƙa da addini. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka same shi a tsaye, mafi girman abin da suke masa shine sallama, assalamu alayka ya rasulullah, sannan kuma inda sarari a bada hannu a gaita cikin ladabi da mutunci da girmamawa. Ko manzon Allah da kansa yake nuna falalan da ke kunshe cikin wannan sallama din, da falalan da ke kunshe cikin yin wannan musafaha din idan an samu dama. Har aka tambayi Anas, wai da me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wujunansu gaisuwa, yake cewa daga sallama sai musafaha, daga nan gurin kuma babu wani abu. Da haka wuraren da sahabbai suka samu annabi a zaune, in suka zo don yanke hukunci sukan zauna ne, ko su durƙusa kan gwiwoyinsu, ma'ana su yi ar-rukab kenan. Ina ba za a fahimta. To amma wannan ba shi ne ba cewa kuma ko da yana tsaye kuma haka suke yi, inda yana zaune za su yi haka. Amma babu wani hadisi ko da da'ifi guda ɗaya da ya nuna annabi na tsaye su kuma sun fada gaban su yi haka. Ina ba za a fahimta, don kar mu ɗauki wannan a matsayin ka'ida. Fa'atar Rasulullah SAW sun mabaraku alar rukabi, faƙalu ai Rasulullah kullifna min al'amali ma nufiq. Irin wannan ta faru lokacin da jahiliya ta faru tsakanin Sayyidina Abu Bakar Siddiq da Umar bin Khattab, sai daga cikinsu da waje wajen manzon Allah shi ma ya fada akan gwiwoyinsu. Duk lokacin nan manzon Allah na zaune, sai suka fada akan gwiwoyinsu. Kaga su ba zugono suke ba irin yadda muke zugono din nan? Wannan gurbane kenan ko? Gurbane, sai suka gurbana akan mai gwiwoyinsu, wanda ya samu banda wancan durkuso da muke. Domin wannan wani lagwa bai dace bane ba, kamar yadda nace ya ci karo da ladabi shi yana zaune su kuma suna tsaye, da haka sai suka yi halin da sun ragewa kan tsawo su ma saboda su kuma da ladabi don su fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda zaka durkusa kai haka sadda kanka kasa, wani lokaci ma ka kwanta kai zaman da ake a cikin sallah kuma ka sadda kanka kasa lokacin da zaka yi da sarki, wannan duk akwai nau'i na bauta a cikin wanda bai dace a yi wa wani bawa ba ko waye shi. An shi mun ce wani ya gurfani ba sai ya yi ba. Ai muna fassara yadda Larabci yake. Alar rukabi, idan aka ce kai gurfani akan gwiwar ka ya zaka yi. To, ba shi kenan ba. Kai ma ka yi gurfani yanzu. Wannan abu na ɗaya kenan daga cikin al'amurra da nake so in faɗakar da mu wato ainihin a cikin hadisin. Sannan kuma abu na biyu ita wannan wuri tun daga amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa ƙarshen fansurna alal qawmil kafirin kun dai ji sanadiyan saukan wannan. To baya ga haka wannan ayoyi guda biyu suna da matukar falala kuma yana daga cikin alkhairi da bawa zai dace da shi ya kasance kullun da dare mutum ya kwanta su kafin ya kwanta barci. Ya karanta su kafin ya kwanta barci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cikin hadisi. Yace dukkan mutumin da ya karanta su cikin dare to sun isar masa, ma'ana sun wadatar da shi a matsayin tsaro, a matsayin karo kariya daga dukkan wani abin da yake ki. Gwargwadon karfin imaninka, gwargwadon iya karatunka daidai, gwargwadon sakankancewarka da cewa lalle wannan ayoyi guda biyu hirzi ne, gwargwadon yadda za su yi maka amfani. Gwargwadon raunin imaninka da rashin iya karantawarka gare su da kuma rashin sakankancewar zuciyarka, gwargwadon yadda za ka karanta kuma su yi amfani. Idan ka karanta ba su yi amfani, wato kaga cewa kuma wani abu ya same ka a banki, kar ka ɗauka surar ce ba ta aiki ko ta kwana biyu shi yasa hatta daina aiki, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda ba shi bane ba, lalle abinda manzon Allah ya faɗa haka ne, lalle ayar tana nan a matsayin ta ayar alqur'ani mai girma, amma cikas din ɗaya daga cikin biyu ne, ko kai ba ka karanta daidai ba, ko lokacin da kake karantawa zuciyarka ba ta hayaro ma anar abinda bakin kake furtawa, ko ya kasance ka karanta amma ba kana shakka ba ka tabbas shin ko za a yi amfani, to bari dai mu je dan jarraba maganin dai a zauna haka. Idan mutum ya ɗauka a matsayin wannan dan ba ta maka amfani ba kar kai mamaki. Ina fatan kun fahimta da kyau. Sannan wani lokacin ka iya karantawa daidai, kana da aqida mai kyau da imani da sakankancewar zuciya, tare da haka ka gama karantawa kuma a wannan dare ya kasance ka ga wani abu ba daidai ba, ko rashin lafiya, ko sata, ko yan fashi, ko wani abu. To wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah ke faɗa, yake cewa azkar din da manzon Allah ya koya wa duniya ta rinka yi suna da matukar tasiri. Yace amma duk ranar Allah ya so ya girma wani bawa cikin bayinsa sai ka karanta kuma sai abin kuma ya zo same ka. Yace ba dan ayar ba ta aiki ba, dan Allah ya samu alƙawarinsa ba, zai baka ladan karatu ne kuma ya baka lada kan wacce musiba da ya dora ma ya ɗaukaka darajarka gidan aljanna gobe kiyama. Wannan idan Allah ya so ya girma maladanka to kuma wannan kuma babu yadda ka iya kenan, kuma sai ka ɗauke ta a tafiya haka. Ina ba ta fahimta. To a wannan wato abin da mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta. Abu na uku da zan faɗa kar a kai dan karin tsawaita mana, Abu Hurairah ya ce falamma fa'alu zalika nasakha Allahu ta'ala, sai Allah ya shafe ita aya. To lafazin annasku wato cewa ya shafe ayar, su magabata da idan sun ce annasku abinda suke nufi da annasku shine at-taksis, aya ta zo daga mamman hukunci amma sai wata aya ta zo ta takaice wannan fadin hukuncin ta ce banda wuri kaza banda wuri kaza. Ina fata an fahimta. Yanzu misali idan aka ce an ba da doka kar wanda ya fita dokar ta ɓaci tun daga karfe 6 har zuwa karfe 6, sai kuma daga baya sai aka ce ga kuma wani bayani na biyu banda ma'aikatan jiya, banda 'yan kashe gobara, banda kaza banda kaza, su waɗannan an ba su dama su yi me su fita. Yanzu hukuncin cewa kada a fita gaba ɗaya tun daga 6 har sai 6 hukunci ne mai gaman me cewa banda ma'aikatan jiya, banda 'yan kashe gobara, wannan hukunci ne mai keɓantacce. To su a wurin malaman da wannan ma suna ɗaukar shi a matsayin annasku shine taksisul am. Ina fata saboda ɗaliban ilimi kar ka ɗauka ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncin ta, dan idan ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncin ta sai ya zanto duk abin da ke cikin zuciya yanzu Allah ba zai hisabi a kansa ba. Haka ne kuma ba haka bane ba. Menene wanda Allah ba zai hisabi a kansa ba? Shine Ibn al-Qayyim a cikin wani littafin sa, ko dai tariqul hijrin babu sa'adatai ko kuma miftahu darus sa'ada, yake cewa matakan tunani a zuciyar ɗan adam matakai ne guda hudu.
mataki na farko, mataki na alkhawatir, tarsuwar abu azuciya bai kai matsayin kamar yadda shi aqida ba. Mataki na biyu shine al-iradat al-afkar, wato ya tashi daga tarsuwa har ya zama tunani wanda ka bashi waɗansu mintuna kana jujjuya shi a zuciya ka aikata ko kar ka aikata. Mataki na uku al-irada shine kayan ke niyya a matakin da na farko, ina jin da ya kamata in yi kaza. Mataki na hudu at-tasmim, makancewar zuciya kan cewa kai lalle sai na yi. Matakan tunanin zuciya da guda nawa kenan? Guda hudu. Ko da bai zanto al-khatira, ko ya zanto al-fikra, ko ya zanto al-irada, ko ya zanto at-tasmim bis-sadi. At-tasmim bis-sadi idan abin na matakin al-khatira irin tarsuwan tunani, to bai kai yadda zai gagare ka ba, kana daman ka tule shi. Kowane irin sharri da zo dan tarsu kana daman ka yi ka tule shi. Wai ma yanzu dan na kamar shaytanin rugo fasta iz billahi innahu da ka yi isti'aza ko ka yi zai ga cewa abin ya kau, da ka yi wani zikiri ko karatun qur'ani sai abin ya kau. Yace to in baka tule shi bai na matsayin khatira, zai kai matsayi na me fikira. Idan kai matsayin fikira shine zuciya ta fara karba tana jujjuya abin, in yi kokar in yi ya zama fikira kenan, ya zama tunani. Yace to har yanzu bai gagare ka ba, in ka ga dama a lokacin nan kai isti'aza ko ka karbin zuciya ka ture shi, shikenan zai iya tafiya. Yace idan baka ture shi ba, fa yatahawwalu ila irada, sai ya jinkice sai ya zama irada. Yanzu ka samu niyya, matakin farko na niyya, zan yi kaza, ina gani ya kamata in yi kaza, ina gani ya kamata in jarraba kaza, bayan ka zo nan kuma sharri ne. Yace to har yanzu bai fi karfin ka ba, in ka ga dama kana da daman ka ture shi gefe guda. Yace amma idan ka kyale shi baka ture shi ba, zai je mataki na hudu shine at-tasmim, zuciya kawai ta riga ta yanke ta zartar ko a mutu ko a rayu sai an yi kaza. Irin yadda dan fashi ke kulewa a zuciyarsa kai dole kawai yau sai an yi ta'addanci. Dan makar wani bai canja masa tunani sai ya dauki giya ya sha ko ya sha kwaya ko ya sha koken dan ya gurɓa. Dan ma dukkan wani sako da zai zo daga waje zan yi tunanin ba a san shi sai an yi kawai. To duk tunanin da ya kai wannan matakin na yin sharri, ko ka fi nasarar aikata sharri ko baka aikata ba sai an rubuta maka zunubi a kai. Amma dukkan mataki na ɗaya da na biyu na uku idan ka ture shi, to bi izinin ki ta'ala ba za a rubuta maka zunubi a kai ba. Amma da ko in dai ka kai mataki na hudu, to ko ka fasa ko ka fasa, to kai wannan mummunan tunanin. Za ku fahimci wannan idan ko koma babul ikhlas da makaranta hadisan da manzon Allah ke cewa idan ka kai muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi an-nar, musulmai guda biyu suka dauki takubba suka yi yakar juna, manzon Allah ce da mai kisan da wanda aka kashe duk suna cikin mai wuta. Sahabbai suka ce hadal qatil kuma babul maqtulu, mun yadda shi mai kisa yana da wuta, amma shi wanda aka kashe fa? Sai manzon Allah ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibi, ya riga ya daura niyya lallai sai ya kashe dan uwansa inda ya samu nasara. Bai samu nasara ba tare da haka, saboda mugun nufin za ka ji na wuta. Ina fata kun fahimta. Idan muka dawo duk daga wannan yawaci a watan da muka je, sai muka sake dawowa makaranta hadisin Abu Huraira. Falamma fa'alu zalika nasakha Allahu ta'ala, sai Allah ya shafe ta. Yana nufin ya shafe ar gaba daya? Yana nufin me? Sai ya rage fadinta. Idan tunani ya zanto dan kankani a mataki na farko, a mataki na biyu, duk idan mutum ya kokarin ya ture shi bai furta da baka ba, bai aikata da gabbai ba, wannan Allah riga ya yanke. Irin wannan tunanin ba yadda ka iya ci. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ina fata an fahimta. Idan ka kyale shi har ya kai wancan kuwa, to ai kana da daman ka hana shi ya je can gurin sai ka kyana shi, dan haka ka ji inda za a rubuta zunubi kenan. Za mu ƙara fahimtar haka in muka lura da hadisin manzon Allah da yake cewa Allah ya yafewa al'ummata abinda zukata suka sassaka a ciki suka kulle za su yi matukar, ba su faɗa da baka ba, matukar ba su aikata da gabansu ba. Ba manzo Allah faɗa haka ba? Wani ya zo wajen manzo Allah ya ce mukan yi waɗansu mugayen tunani, irin tunanin da mutum zai furta da baka ma ƙila zai kafirce. Amma lokacin da duk tunanin ya zo muna kishi a zuci, muna faɗa da shedan, shedan na kawowa muna turewa, me matsayin imaninmu? Sai manzo Allah ya ce wannan shine hakikanin imani. A ai kila daga cikin mu nan gurin kowa zai yi tana wata rana da wani mummunan tunani ko game da Allah ko game da Qur'ani ko game da musulunci ko game da manzon Allah, amma zuciyarsa ba ta so, yana kokarin ya ture abin kuma wannan abin na zuwa. To galibi wannan yana zuwa ne irin wannan tunanin idan mutum yana da rarar lokaci da baya abu a cikin sa. Amma matukar ka shagaltar da kanka ko da ibada ko da harkokin duniyarka waɗanda suke na ja'izi na neman halal ɗinka, shikenan sai ka irin wannan tunanin ya kawo. Amma da ka samu awa uku, hudu, biyar ba salati, ba zikiri, ba haila, ba karatun Qur'ani, ba babun ta yi yawa a ciki kenan, to irin wannan tunanin a wannan lokacin sai dan ke ribatar mutane, sai jefa maka wancan mummunan tunani, jefa maka wancan mummunan tunani. To dukkan su dai idan ka ture shi sai ga cewa Allah ya tsare maka imaninka. Wannan kuma abinda zaka yi shine abinda Allah ya ce, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Masu takawa lokacin duk wani tunani ya zo musu daga shaitan tazakkaru, sai su faɗaku su gano hanya, fa idza hum mubsirun, sai ga shi suna ganin gwada bai daidai wa daida. Me za su yi a wannan lokacin? Sai isti'aza, wa in ma yanzaganaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون كامل بتوتنا ذكر الشيخ نسيه قتنا أن يالك آيات في يودك وفي يودك إن سوى كاوم منتنا لك ودعو بجي دن نسيه كرنت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل حزوا كرسي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم إما شيطان مو قل نسيه نسيه كاوم كاوم شان سيه كنا مهم يتكلم من توحيد ذكرون كالإتوار الله دولة تتبرك مبايد دي إياتك Allah shi mana gaban kata. Babun fin nahyi anil bid'i wa muhdathatil umur. Babun fin nahyi anil bid'i wa muhdathatil umur. Babi da yake yin hani anil bid'i dangane da bid'o'i wa muhdathatil umur da fararrun al'amura. Al bid'u jam'in na al bid'atu. Al bid'atu bid'a dai kenan. البدع بكسر الباء وفتح الدال يذكر جمعي كده باب ديكي هاني دنجن البدعوي دكما فاررون الأمر إذا أنت بدع شين دكما أبند أكا فاريش شين الديني واند دابا أتفين سبلوك سمان زن الله صلى الله عليه وسلم أتكتون شين بدع دو أبند أكا جيش شين الديني واند دابا أتفين سبلوك سمان زن الله صلى الله عليه وسلم. Idan muka ce abinda aka kage shi cikin addini, wannan yana rabon da abinda aka kaga cikin me lamarin duniya ne, cikin addini kuma ya zanto ba a taba yin sa ba da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an taba yin sa lokacin manzon Allah zai zama bid'a yanzu? Ka gane ka'idar bid'a shine abin ya zanto ya shafi addini ne, abin ya zanto ba a taba yin sa ba lokacin rayuwar manzon Allah. Duk abin da bai shafi addini ba, kera mota, kera jirgin sama, computer, jirgin ruwa, an fahimta ko? Fanka, kyamara, air condition, generator da yake ba mu hasken wutar lantarki yanzu, dukkan waɗannan menene harkoki ne na duniyar mutane. Ba a kiran shi da suna bid'a wadda shari'a take magana a kansa. Kun fahimta da kyau? Dukkan abin da kuma an yi shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da bayan rayuwar annabi sai aka samu lazar lokaci mutane sun daina yi, sai wani zo daga baya ya jaddada shi, haka shi ma wannan abin ba a kiran shi da suna mai bid'a, tunda an taba yin sa mai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe ita bid'a sun fa uku gare ta. Sun fa ta farko ya zanto abin da yake da alaka da addini. Sun fa ta biyu ya zanto abin da farare ba a taba yin shi ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ka fahimci wannan ka riga ka huta. Wannan shine bid'a, duk abin da ba wannan ba ba a kiran shi da suna bid'a. Ina fata an fahimta. To wannan babi ne da yake magana dangane da hani game da bid'a wa muhdathatul umur da fararrun al'amura. Idan ka dace muhdan abinda da ba a taba yin shi ba kenan, sai daga ba wani zo kago shi. Qala Allahu ta'ala famaza ba'da al-haqqi illa ad-dalal wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min shay wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul ay al-kitabi was-sunnati وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
wannan ayoyi kenan da malam ya bude babin da su. Ayar farko tana cikin suratul Yunus, Ubangiji ta'ala ce fa ma za ba'dal haqqi illa ad-dalal, ba abin da yake biyo bayan gaskiya illa ad-dalal sai bata, ba abin da yake bin bayan gaskiya sai bata, ba wani abin da za a ce masa shi ba gaskiya bane ba, shi ba bata bane, yana tsakatsakiya, ya rabu da bata ko bai je shiga garin gaskiya ba, yana nan tsakatsakiya babu shi. In dai ba gaskiya bane ba ya zo mai? To wani aya malamai suna yin sabani akan ta, shin ana nufin babu wani abin da yake bayan gaskiya sai bata cikin al'amuran da suka shafi aqida kadai, ko har cikin al'amuran da sun shafi hukunce-hukunce na fiqh? Malamai sun yadda duk inda aka samu sabani a babin aqida, wane ce kaza wane ce kaza, dole ɗaya ne gaskiya ɗayan kuma ƙarya ne. Dan Allah ta kuma zaba dal haqqi illa dalal, matukar an samu zantuka guda biyu kishiyoyin juna, to dole ɗaya ne gaskiya ɗaya kome bata. Amma in suka zama kishiyoyin juna irin yadda wuta take kishiyar ruwa, kuma ka ce dukkaninsu daidai ne, dan Allah hankali zai tada wannan, shari'a ba za ta tada wannan ba, hankali ma ba zai tada wannan ba, da haka babu wani abu daga gaskiya sai ne sai bata, duk abin da ba gaskiya bane ba dole zama bata. Bisa ga haka kenan, idan muka yi sabani a cikin al'amarin da ya shafi aqida, sai muke so mu hada kai, me ya kamata mu yi kenan? Sai mu ce shikenan kowa ya rike nashi kar kowa ya sutu kowa, bayan ko na san da magana ta da maganan ka kishiyoyin juna ne. Yanzu in muka ce kowa ya rike nashi kar ya sutu kowa, abinda muke cewa na kowa ya zama mai daidai, bayan kuma ga ciki kishiyoyin juna ne, dole ko ɗaya ne gaskiya ɗaya ne ɗaya ne ƙarya, me ya kamata mu yi kenan? Sai mu taru mu yi bincike, mu zauna mu haɗa wata majalisa ta tattaunawa, mu tattauna kawo dalilin da ke kare naka, in kawo dalilin da ke kare nawa a ƙur'anance, a hadisance, a tarihance, bisa ga rayuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'utta, to shikenan sai ka nisanci suna kenan. Idan kuma suna ce gaskiya sai ka nisanci mai bid'a ke, dole dai ɗaya ne gaskiya ɗaya kuma ƙarya ne. Ba zai taɓa yiwuwa ba Ubangiji ta Allah ya kyale mutane a rikici ga maganganu guda biyu kishiyoyin juna, waya ce kuma duk sun zama daidai? Idan an yi haka an yi rudani, an yi rudani kenan. Hanyoyi ne guda biyu suka rabu, kuma an ce ɗaya ce take kaiwa gari kaza, shi kenan sai aka zo aka ce tunda hanyoyin sun zama biyu, dole daga biyu za ka je. Idan haka ne dukkan wanda ya je kowane rauni a ba wa da maimakon yin tsaya na cewa idan hanyar gari kaza ba sai ka mu kowace ba, tunda duk kowace ta zama biyu. Daidai ba sai ta buyawa ba ce kowace ta zama hanya. Ina fatan kuna fahimta da kyau. To malamai sun yadda cewa matukar an samu sabani cikin aqida, dole ɗaya ne ɗaya gaskiya ne ɗaya ne ƙarya ne. Illa iyaka kila ba za a iya ganewa da wuri waye ke kan gaskiya waye ke kan bata ba, sai bayan an tattauna kuma an kawo dalilan Qur'ani da hadisi. To irin wannan kawo dalilan irin shi ne ba mu saba ƙarfin halin mu tsaya mu kawo ba, ko mu tsaya abokin husumar mu ya kawo mana ba. Duk wanda ya taka wani mataki sai ɗauka baya kuskure, kuma duk wanda zai faɗi magana in dai ba nashi bane ba zai ji ba. To wannan shi ke hana mu fahimtar addini a irin ƙasashe irin namu. Amma inda za mu yi ta samu yi mu yi abubuwa mu yi rangwame da juna, ba ta za mu yi a mu rufa juna a sirri, kar ka kushe ni kar in kushe ka, ba ya zama munafunci kenan. A'a, ka kushe ni da hujja in kushe ka da hujja, shi ne magana. Kar ka kushe ni da son zuciya, kar ka kushe ni kawai dan ni ba dan garinku bane, dan ni ba kungiyarka nake ba, dan ni ba jam'iyyar kaza nake ba, ko dan ni ba dariƙa kaza nake ba. A'a, ka kushe ni da hujja in kana da abin da zaka kushe ni da shi, ni ma in kushe ka da hujja ina banza, kuma amma ko mu kushe juna kan titi, mu zo mu zauna a majalisi mu dauki sati ɗaya muna bincike, in mun yi sabani kan ababe guda goma mu dauki ɗaya a kowane wata mu warware shi, kai kowane shekara mu dauki ɗaya mu warware, shekara nawa zamu gama? Shekara goma an riga an kare sabanin shi kenan, kowa ya kama gabansa. To balantana in dai za a yi abu ta hanyar ilimi, ba ya bukatan wai kowace matsala sai an yi shekara ana yi. Ba wata matsala a duniya, dan Allah ya ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hadhihi alqur'ani fillahi. Da irin kitacce ne sai a ce sai an nemo bakin zaren, an jawo nan ba nan ne bakin zaren ba, ai shekara ana yi. Duk abin da aka dora kan cikin Qur'ani ko hadisi, wallahi yanzu aka fara ko kafin nan, kafin a gama sallar lisha an kai karshen sa. In da an kasa kawo ƙarshe an fitar da Qur'ani an fitar da hadisi. To wannan san zuciya kuma shi ke hana mutane fahimta addini. Ya Allah sa mu fi ƙarfin zukatanmu. amma idan aka yi sabani cikin abin da shafi furu'a fa hukunce hukuncen fiqh, wane yace farallan alwala guda biyar ne, wane yace guda bakwai ne, zan duka sun zama kishiyoyi ko ba su zama ba? Sun zama. Shin su ma anan dole ɗaya ne gaskiya, ɗaya ne kuskure, ko kuma duba da cewa hukunce hukunce ne na fiqh dukkanin su sun zama gaskiya? Ko da a babin fiqh dole ɗaya ne gaskiya, ɗaya ko me kuskure, sai dai kuskuren da ke cikin fiqhu bai kai kuskuren da ke cikin aqida ba girma, dan kuskuren da ke cikin aqida zai jefa mutum ne kila zuwa ga wajen musulunci in baya a hankali ba, amma kuskuren da ke cikin fiqhu kuma ba lallai ne kai wannan matakin ba. Abinda da nake nufi a nan gurin, ko da a cikin babin fiqhu dole in kaga sabani magana biyu magana uku, ɗaya ce gaskiya, ɗaya kuma kuskure ce. Dan haka manzon Allah ke cewa إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر واحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسير من اجتهادي إذن يجتهدي إذا تردي دي ينادمي لا دابيو إذن كما اجتهادي كما يكسكولي ينادمي لا دابيو أشيد دولي إذن دي أكتي قامتون بيسوني سباني مجتهديني wannan yace farallan alwala bakwai ne, wannan yace biyar ne, wannan yace farallan wanka guda kaza ne, wannan yace kaza ne, dole ɗaya zai dace da daidai, ɗaya kuma zai mai kuskure, saboda mai saboda wannan hadisi na manzon Allah, in la'iyaka wanda ya dace da daidai yana da lada biyu, wanda ya kuskure kuma yana da mai ɗaya, kasancewar an bashi lada ɗaya ba shi ke nuna ba kuskure yayi ba, yana nan a matsayin kuskure yayi, sai dai tunda bai gano kuskurensa ba Allah ya yafe masa lada ma zai bashi. Kai daga baya in ka kwatanta dalilansu kaga wannan na da ƙarfin dalili, wannan baka cewa tunda wannan malami ne duk wanda aka biya halatta baya cikin tsarin koyarwa ta sunna, in faɗa maka zantuka guda hudu ko biyar kishiyoyin juna, kuma in ce duk wanda aka yi yayi dole sai an yi tarjihi kaza shine mafi inganci, mafi ƙarfin dalili, yafi dalili kaza dalili, ko da kai wajen rinjayarwar zaka yi kuskure ne dole sai kai wannan shine wajibinka. Wajibinka ne ka yi ijtihadi, amma ba wajibinka bane ka dace da daidai. Kun fahimta da kyau? Dacewa da daidai sai in ka gama da mai taufikin Allah daga mankatarsa. In ka dace to wannan ni'ima ce daga gare shi, ba gunantarka bace, ba iliminka bane, ba iyawarka bane, ba iya surutunka bane ba. In kai kuskure ba rabancinka bane, ba dolancinka bane ba. Saura da mai abinda duk ka bada fatawa akai kana itikadin da yanne ka ci gaba da yi har illa masha Allah, bayan shekara goma sai wani ya fahimtar da kai, ko ka ƙara ciyar da kanka gaba ta fuskar bincike ka gano kuskurenka da shi ka bi sai ka gyara. Shekara goma nan da kai duk gaba ɗaya lada ake rubuta maka zurbi lada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu da ka dawo daidai kuma sai a cigaba da baka lada kuma. To shi yasa ake cewa musulunci yana da sauƙin aiwatarwa, amma in an fahimta, in ba a fahimta bane yake da wahala. Fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dhalal wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min shay. Ubangiji ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay, ba mu rage min shay'in wani abu ba fil kitabi a cikin littafi. Shi Imam Nawawi ya kawo wannan aya don ya kafa hujja da ita kan cewa babu abinda Allah ya rage cikin Al-Qur'ani, don shi a fassararsa Al-Kitab anan ana nufin me? Al-Qur'ani. Ma'ana kamar kowane irin al'amarra da ake bukata na addini Al-Qur'ani ya yi bayaninsu. Imma jumlatan wa tafsilan, imma jumlatan wa tafsiluha fi sunna. Ko dai Qur'ani ya bayyana abin kwansa da karfatarsa gaba daya, ko Qur'ani ya bayyana abin a dunkule amma bayaninsa fillafilla na cikin hadisi, amma lallai Qur'ani ya yi ishara imma jumlatan wa imma tafsilan. To amma ayar kuwa tana nuna cewa Allah bai rage komai bane cikin Lauhul Mahfuz a bisa ga tafsiri mafi inganci, shi dai shi tunda ya dauki tafsirin da biyu shi yasa ya sa ta a nan gurin. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبنجي شيء دم كن يجاهية تكن ونا الأمرين الديني فردوه تكميت ونا الأمر إلى الله والرسول. كن جد الله كي بام شاورا إن من يجاهية سيو ميرد أبي زواغ مي لتاكم الله رسولنا النبي باتا زامي آبي يشلو مدن كوشي جونا آشي كي نمكو وانا شي هذا مدى ديبا إن من يأكب مدى ديبا كينا داشي منا سباني كما زامي شوي ومن زمان ديبا wannan mun san yau daren kanmu muka yi. Sai dai kawai ta zami shi sabani ba farkon abu bane cikin addini. Sabani baya gadar mutum, baya gadar mana cewa mutuncin juna ko mazagi juna ko mayayya ga riga ko kuma abin nan dukkan mu dai in dai Allah muka nufa
to sai mu zo mu dauki littafin Allah mu sa a gaba, me ta daukan ababan da muka yi sabani Qur'ani na mana hukunci, tunda dama Allah ya ce ba za mu yi imani ba sai in manzon Allah ya zama alƙalin mu, fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimuka, in manzon Allah ya zama alƙali kuma kowa sai ya ji baya da kunci, ko ya shekara 100 yana yi, in yanzu hadisi ya nuna abin sa baya da kyau ya watsar gefe guda, wa yusallimu taslima, wannan alamar imani kenan, duk abin da yasa bakin zare ya bace mana ba ma bin ayoyin Qur'ani yadda suke, amma mutukar muna bin su yadda suke warware matsalolin da ke tsakanin mu abu ne mai sauki. Ayatul kitabi was sunna yace abinda ake nufi da Allahu da ar-rasul shine al-Qur'ani da hadisi. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ubangiji ta'ala yace wa anna hadha, kuma lalle wannan sirati shine tafarki na mustaqiman, halin kasancewarsa mai kakke, fattabi'uhu, da haka ku bi shi, wa la tattabi'u subula, kada ku ce za ku bi waɗansu tafarkai daban waɗanda ba na musulunci ba, fatafarraqa bikum an sabili, sai su karkatar da ku daga tafarkin Allah ta'ala. Wato haza dinnan yana ishara ne zuwa ga Qur'ani, tare da abinda Qur'ani ya kunsa na yin imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine tafarki mai kakke, da haka sai ku bi shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wannan aya a aikace a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzon Allah ya yi dogon layi a cikin turbaya cikin rairayi, ya ce wannan shine hanyar Allah wadda take mai kakkiya idan mutum ya bi ta, gefe da shi kuma dama da hagun dinsa sai waɗansu layuka ƙanana yadda ka san ƙayar kifi, sai ce wa hadhihi subul, waɗannan su ne as-subul din da Allah ke cewa la tattabi'us subula, an gane ko? Wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha, kowane tafarki daga cikin waɗannan tafarkai akwai shaytan yana kiran mutane akai cewa su zo su bita. Wato abinda wannan ke nunawa, wato ga tafarkin Allah mai kakke shine addinin musulunci, daura da shi ga kuma waɗansu tafarkai waɗanda su ne bid'o'i da waɗansu hanyoyi waɗanda suna danganta kansu zuwa ga babban titin na musulunci kenan, tunda sun nuna sun resantu daga cikin sa, amma kuma sun bude hanya a maimakon su mi kakkiyar sai suka bi karkatacciya, ko suka yi dama ko suka yi hagu. Ina fata an fahimta, ko manzon Allah ya nuna kowace hanya cikin wannan hanyoyi sai an samu wani shaytan daga cikin mutane ko aljanu na kiran mutane cewa a zo a bi wannan hanyar, bayan ku hanyar Allah kuma guda ɗaya ce shine wannan dai siratullahi mustaqim. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبنجي تعالى تي كفتا مس إن كنتم تحبون الله إن حد غسكني كون كسانتي كون سان الله فاتبعوني تكبيني. واتو علامر سان الله شيني سي أيمي أي بيايا غمان زان الله باوي سام من زان الله كدبا سام من زان الله كدبا يا وداتروا san manzon Allah kadai baya kai mai shi aljanna sai in mutum ya garwaya san da biyayya ga manzon Allah din. Kun fahimta da kyau? Dan galibi abinda malamai ke faɗa mana san manzon Allah, a so manzon Allah. Abu ne mai kyau san manzon Allah, amma shi kadai ba bai za a kai ka aljanna. Inda san manzon Allah kadai yana kai mutane aljanna, da Abu Talib shine farkon wanda zai fara shiga aljanna, dan ya kaunaci manzon Allah sama da kaunar da dama daga cikin mu muke masa yanzu. Amma ina ka samu tangarda game da Abu Talib? Biyayya, biyawa manzon Allah biyayya ba cikin abin da zo da shi. Amma so na zuci yana yi, ya bashi kariya da dukiyarsa, ya bashi kariya da takobinsa, ya tsare masa abin da yake tsare ma ƴaƴansa da kansa. Amma tare da haka bai bi manzon Allah ba cikin abin da zo da shi na addini. Zai mutu manzon Allah na cewa ga kalma ɗaya ka faɗe ta, dai in tsaya ma da ita gaban Allah. Shi kuma yana cewa yaya zai iya barin addinin Zuhufi, karshe ya ce shi zai mutu ne akan addinin Abdul Muttalib. Kaga bai wa manzon Allah biyayya ba, amma tabbas ya so shi so na zuciya, to wannan san bai zai tsamar da shi daga cikin wata mutum da bai masa da'a ba. Shi yasa sai Allah ya kawo al-ittiba, qul in kuntum tuhibbuna Allah, ka ce da su in kun kasance kuna san Allah, fattabi'uni, ta komai biyayya. Amma matukar za mu so manzon Allah ta hanyar baitun waka, ta hanyar maulidi da taron maulidi da raba abinci a taron maulidi kadai, amma ga yadda manzon Allah ya yi aure ba mu yi ba, ga yadda manzon Allah ya zauna da makwabta ba mu yi ba, ga yadda manzon Allah ya yi sallah ya yi azumi ya zauna da kaza ya yi kaza ya yi kaza duk ba mu yi ba, ga irin zikirinsa, ga irin salatinsa, ga hailalansa, ga salatin da ya koyar mana, duk ba mu yi ba, muka ɗauki ɗansa ababai daban. Amma mu dai mun ɗauka duk shekara za mu yi maulidi, kuma za mu raba abinci a taron maulidi, kuma za mu yi waka,
za mu wake-wake ko da Larabci ko da Hausa, wallahi wannan kadai ba zai kai mutum aljanna ba. Shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa, kar ku yi wa manzon Allah son da Yahudu ke wa Annabi Musa, kar ku yi wa manzon Allah son da Nasara ‘yan Kirista suke wa Annabi Isa. Yace tabbas Yahudu suna son Annabi Musa, ba wanda yake da jayayya kan wannan. Akan Annabi Musa Yahudu zai yake, zai zare takobi ya yake ka. Yace amma ka sai ba su bi shi ba, dan da sun bi shi da sun yi imani da manzon Allah, tunda yayi bishara da zuwa manzon Allah. Kuma Kirista za su iya zare takobi su yake ka kan wa akan Annabi Isa. Yace amma tabbas ba su bi shi, domin da sun yi wasu biyayya da sun yi imani da wa manzon Allah, tunda yayi bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi bishara da zuwa manzon Allah shi Annabi Isa. Amma sai suka so shi so kadai da zuci ba tare da masa da'a ba. To irin yadda yanzu da dama daga cikin musulmi, ba wanda zaka tuhuma wai wani musulmi a ce baya son manzon Allah, ba zai yi, ba zai yi wahala ƙwarai da gaske. Mace ko namiji, jahili da malami da tsoho da dattijo, da kowa yana son manzon Allah. Amma inda rikicin take, biyayya ga manzon Allah, wanda shine abin da ya kamata mu jaddada wa mutane, biyayya. Kowa sai dauka in yi waka, kuma ya je daren maulidi, aka faɗi tarihin manzon Allah na ƙarya da na gaskiya, ya yi kuka. To shikenan zira yake a busa ƙaho ya shiga aljanna, ya zo babban masoyi ke. Fattabi'uni ku bini yuhibbukumullah, Allah zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma ya gafarta muku dhunubanku. Malai ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi, abinda yake nufi da babin, wato babin nuna, wato ainihin rabuwa da bid'a da rabuwa da faruwar al'amura, irin wannan ayoyin suna da yawa. Wa ammal ahadisu fa kathiratun jidda wa hiya mashhuratun fa naqtasiru ala tarafin minha, malace amma ahadisai wannan kan suna da matukar yawa. Wa hiya mashhuratun, kuma dukkan su shahararrun hadisai ne, galibi an san su. Fa naqtasiru ala tarafin minha, amma za mu takaita akan wani bangare na hadisan, ba za mu kawo su gaba. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن حديث بايب قاتل كودة فسرى وانه وصال هو يا شاجنسا أسكن أربع هنا حديث قاتلنا نقولن حديث نقب عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بئست أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي رواه مسلم. Hadisin Aisha ta ce manzon Allah ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu. Man ahadasa, wanda ya farar, wanda ya kago fi amrina cikin lamarinmu haza wannan, me kenan addini, banda lamarin duniya kenan addini, ya kago wani abu cikin wannan addini namu. Wannan abin da ya kago, kudirce shi ake da zuci ko kuma furta shi ake da baka ko gabbai ke aiwatar da shi a aikace, kago shi daidai a lokacin da babu shi. Ma laysa minhu, abinda da babu shi cikin addinin, fa huwa raddun, to lallai za a mayar masa da kayansa. Kaga radd, wato ainihin masdar ne na radda, ya ruddu, raddan, wanda an yi itlaqin masdar, amma ana nufin ismul maf'ul, ma'ana fa huwa mardudun alayhi. Amma dan karfafa ma'ana a kawo, a maimakon a kawo ismul maf'ul din, sai a kawo masdarin. Mayarwar ne ma shi kansa aikin mayarwa sunansa, ba wai an mayar da shi ba. Wato dan cikakkiyar ma'ana, inda mun fahimci larabcin da balagar ta fito wafi, sama da a ce an mayar da shi. An gane ku? وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم يتي من عمل عملا wanda duk ya aikata aiki kowane irin aiki ne ya zama babba ya zama karami ya zama da yawa ya zama kadan laysa alaihi amruna ba umarnin mu kan wannan aikin umi umarni da shi ba fa huwa raddun to shi ma ya zama abun mayarwa zuwa ga mai shi ma'ana Allah ba zai bada lada akai ba wannan ke nuna wato idan mutum ya aikata abin da manzon Allah bai sa shi ba Allah ba zai bada lada akai ba kamar yadda na sha buga mana misali kai da kake da gona an yi ruwan shuka sai kawai wani mutum kawai don sun leburanci sai ya je samu gonarka ya sa galma ya yi huda kuma ya samu irin shuka ya je shuka maka wake ka zo kai kuma kana son masara kuma ya zo yana son ka biya shi kudin aikin da wa ya sa shi ka duba wanda ya sa shi ya ga ka sai fulotu a wuri ka zagaye sai ya je tsallaka katanga sai ya haka maka rijiya ya ce tunda ka fulotu yana tsammanin za ka yi gini bari in haka maka rijiya don ka samu ruwa akan kai kuma ina son rijiyar nan dai gaba 15 ce da haka kowane gaba daya naira 1,000 za ka biya naira 15,000 na zo ka biya ni don Allah zai biya shi ladansa ai in ma ya kyale shi lami lafiya bai ce je ka cikin ramin ka ba an zauna lafiya amma in ya gaba da kansa bica zai wace ka haka mun lafiya cikin ku je ka cikin kayanka to kamar haka ne mai bid'a Allah bai saka ba manzo Allah bai saka ba sai ka je ka yi kuma in kana jira a je tashin kiyama kuma Allah ya baka lada wa ya saka da dai ne wanda ya saka ba kallada shi Allah bai saka ba haka ne ba aikin bid'a yake ba wanda ya saka ha kawai a zuci kai tunanin kaza ya dace wani ya maka tunanin kaza ya dace shedan ya maka wahayi kaza ya dace ai ina ganin kaza ma da kyau ka san mutane suna gina addini kai ina ganin kana gani kai ko waye za ka gani waye kai ballan suna ganin ka ina ganin kaza ya dace yo idan aka kyale addini aka ce da ina gani za a gina shi yayin da kace ina ganin kaza ya dace nan take wani zai zo ce ina ganin kaza bai dace ba to ciki wa zamu mai addini kaddara salati ne ko zikiri ne ko wani abu ne sai aka ce kai shi da kaga dama ya zama fobba yan sallah da aka ce sallah ce azumi ne sai aka ce kai azumin yadda kaga dama sallar yadda kaga dama aikin hajji yadda kaga dama misali yanzu an riga an suranta aikin hajji rukuni ne na musulunci amma an yi masa lokaci da ka'idar da za ka yi shi yanzu kawai sai ka zo sai ka biya jirgi sai ka yi tafiyar ka aikin hajji kai kadai yanzu muna cikin wani wata watan safar ka tafi jira kake rabiul awwal ya zo watan rabiul awwal na kamawa ka ce watan haihuwar manzon Allah kenan tabbas ga watan rabiul awwal sai ka ce dama takwas ga wata ne ake fita ranar tarwiyya za a fita mina sai ka je mina ka je kai zaman ka ka kwana a mina wace gari 9 ga rabiul awwal ka je ka hawo arfa kai ta istighfari kana karatun qur'ani kana hailala rana ta fadi a wannan ranar ga wata sai ka gangaro ka zo muzdalifa ka zo ka kwana da dare 10 ga wata sai ka zo mina sai ka yi jifa na jama'a sallah gaba ka yanka dabba ka yi aski ka je ka yi tawaful ifada da 11 da 12 da 3 duk ka kwanta a mina kana ta zikiri dan an ce wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat aka tambaye ka me yasa kace aikin majalisi ce to kuma aikin hajji kan ce ai Allah ya saranta aikin hajji ba Allah ba ya ce wa timmul hajji wal umrata lillah ba Allah ya ce wa lillahi alan nas hijjul baiti wa zim bin nas bil hajji ya tukar dawla wa ala kulli dhafir ba Allah ya ce a cikin Allah fi ayyamin ma'dudat ta ce to ayyamin ma'dudat din ce aka baka rabiul awwal ce ba shi ne watan haihuwar manzon Allah ma wanda ba zai da addinin gaba daya ka san duk bid'a shi dan bid'a shi dan zai yi maka irin wannan wahayi ce watan ba na haihuwar manzon Allah ba kyau dan naji nayi wannan dan Allah za a karba saboda ba lokacin ba ne ba to abinda ba sa gane kenan da tawafin da kai da kwanan muzdalifa da zikiri da yanka da jifa duk ababai ne na ibada amma kash kayi su ba a lokutan da aka ce kai ba kayi su ba a tsarin da aka ce kai ba da haka ba za a baka ladan ba daidai da mutum wanda gashi na da floatin yace zo ka haka mun rija cikin floatin na da ka zo baka tambaye shi daidai ina za ka haka ba kawai sai ka je ka zaɓo ni tsakiyar gidan sai a rija da ya kamata zama tsakiya shi kuma kila gefe yake so don sauran wurin zai ɗakuna da menene da sauransu ka ga daina buƙatar rijiya ko floatin na shi kuma rijiya ka haka ba wani abu ba amma yanzu da gemar ka kai da shi shine mai inda yace ka haka daban inda kuma kai ka je ka zaɓa ka haka daban baka tsaya ka tuntube shi ina ya kamata a haka ba to duk wannan shine inda ayyukan bid'a suke shiga وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga Jabir dan Abdullah yace manzon Allah ya kasance idza khataba idan yayi huduba abin nufi idan ya so yin huduba wani lokaci ihmarrat aynahu sai idan su tija wa ala sautuhu sai sautin sa ya daga yana daga cikin rukunin huduba dama wannan kisa ko limamin juma'a za a zaba kuma karace na san kai ko limamin juma'a za a zaba ana buƙatar babban sauti dawari yin sauti ana bukatan kuma wato wanda baya da tsoro wajen ko ayoyi da hadisi duk inda aya ta kama a tura ta ko ba haka ba sannan kuma yana daga cikin rukunan huduba to madina masulta da limancin juma huduba dai ko wace irin huduba ce dan idan ka karanta littafai na literature na larabci na adab suna magana akwai huduba ta siyasa kamar yakin neman zabe huduba ce akwai huduba ta sulhu ana fada tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar ana neman waye zai zo ya sasanta mutane wannan huduba ce wani ya zo ya yi gunintar magana don ya samar da sulhu akwai huduba ta kaza da kaza duk wannan hudubobi ne ma'ana dai da garkunansa a samu babban sauti washtadda ghadabuhu kuma fushinsa yakan tsananta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan naga alamar kamar ko ana yayi ne ko shi yasa zan jama'a guji ka hatta ka annahu munziru jaishin har ya zanto manzon Allah kai ka ce gargadi yake ga wata runduna ta mayaka ya kulu yana ce da mutane sabbahakum wa massakum abinda yake nufi sabbahakum al-aduwu wa massakum al-aduwu abokin adawa ya zo muku da safe abokin adawa ya zo muku da yamma kaga nan fili madi ne yana nufin ya zo amma ba wannan yake nufi ba zai zo abokanan adawa na tafi ko da safe ko da yamma shine abinda kalmar take nufi an gane ku wa yaqulu sannan kuma a cikin zancen sa yana cewa bu'istu ana wa sa'ata ka hataini an aiko ni da tashin kiyama ka hataini wa yaqrunu baina usbu'aihi lokacin da yake wannan magana sai yake hada tsakanin yatsunsa guda biyu as-sababa manuniya wal wusta da ta tsakiya abinda sai yake nuni haka da su yana hada su wa yaqulu kuma yana mai cewa amma ba'du to amma bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah mabibicin zance littafin Allah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabibici shiriya shiriyar annabi zira da mutunta tabbata gare shi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara falalru wanda ba su da asali a lokaci na wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a batati thumma yaqulu sannan bayan haka sai kaji manzon Allah yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi nene na fitancanta kowanne mu'mini ya lura da haƙƙi na sama da kansa nene na fitancanta kowanne mu'mini ya lura da bukata ta sama da bukatarsa idan zuciyarsa tana da bukatar yin kaza ni kuma nace kaza sai ya hakura da bukatun zuciyarsa ya bi bukatarta har malamai ma suke cewa inda a ce ga mutum biyu suna tsananin jin yunwa kamar su mutu ga kuma wani abinci loma ɗaya ko biyu shine wanda kowa in ya ci zai tsira daga sharrin mutuwa saboda yunwa to sai ya kasance ɗayan nan wane ne ko ni ko kai ko shi kuma shine mai abincin na biyun nan manzon Allah ne kuma ga abincin loma biyu ne kadai kuma sai in kowa ya ci gwargwadon loma biyun ne zai iya rayuwa tsakanin kai da manzon Allah ko ni da manzon Allah ko shi da manzon Allah kuma abincin naka ne ba na manzon Allah ba waye tantance shi waye tantance ya kula manzon Allah tantance shi kai sai dai ka mutu da yunwa haka don shi ya fi ka cancantar kanka da kanka yana da haƙƙi a kanka sama da haƙƙin kanka a kan kanka annabiyyu aula bil mu'minina min anfusi wa azwajuhu ummahatu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi manzo Allah ce man taraka malan wanda ya bar dukiya fali ahlihi inda ya mutu ya bar dukiya a raba wa danginsa mu ba mu bukatar komai yake manzon Allah a raba wa magatansa wa man taraka dainan wanda ya bar bashi ana bin sa dukiya aw dayaan ko ya bar kaskanci wato iyali da za su tozalta bayan mutuwarsa ya kanana yan tamilo fa ilayya a kawo su zuwa gare mu wa alayya ni ne na dauke nauyinsu, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe kaga daukan nauyin da manzan Allah ya maka kanka, ma'ana idan ka bar dukiya baya bukata, wannan ta danyin gaje su ci gado, idan kuma ka bar wahala, ka bar gado, ka bar menene, ai ka bar baki, kuma wannan ko manzan Allah zai dauke maka kenan. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an al-Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu hadithuhu as-sabiq fi bab al-muhafazati al-sunnah. Yace akwai hadisin Irbad ibn Sariyah wanda ya riga ya gabata a cikin babin da yake magana wajen kiyaye sunna, hadisin cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, duk shi ma zai shiga wannan babi da ke nuna wajibcin wato anishin ne santar bid'o'i, tunda annabi ya ce wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Lalle akwai bayanai da ya kamata ta biyo baya, to amma kuma kash lokaci ba zai ba da dama ba, sai dai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu, idan mun tashi babun biman sunnatan sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. A wannan lokaci duk bayanan da ya kamata sun shafi babin baya sa shiga a cikin wancan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa nan dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ke cewa mawana hazal bait, wannan dai ba baiti bane ba, wannan abin da ka rubuta. Man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan mutazama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rasala, ba wannan ba baiti bane ba, dan baiti na waka ai dole ka sa mai zan mawdu ne zan ta koma kaffa, yana da kafiya kuma yana da wazani. Din abinda wannan yake cewa shi ne magana ta kai Imam Malik, Imam Shafi'i ya kawo cikin littafin al-Ihtisab, man ibtada bid'atan fara'aha hasana, duk wanda ya kirkiro wata bid'a kuma ya zo har ya ce wai kyakkyawa ce, faqad zama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khana risala, kamar ya yi cewa annabi ya ha in ci sakon da aka yi masa kenan, ka ce mata bid'a kuma ka ce kyakkyawa, ba ya za a bid'a ta zama kyakkyawa. Wannan karin bayani kan wannan zai zo cikin darasin mu na gaba insha Allah ta'ala. Wannan kuma yake cewa an karɓa daga Salama ibn al-Akwa, yake cewa mun kasance muna sallah tare da annabi ranar juma'a, ثُمَّ نَنْفَارِقُ وَلَيْسَ لِحِيطَانِ ذِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَبْسِ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا زَرَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْئَةَ. حديث صلوى ابن الأكوى يتشاء منكسر جمال صلى جمعة رد عن النبي ثم ننفرق سلمه كوما جدا وليس لحيطان ذل يستظل به. هذه دي لوكة نما كوما جدا ثم katanga ba ta da wata inuwa da za a iya inuwantuwa da ita. Wanda hadisi Bukhari ne wanda suka rawaito. Nassin wannan hadisi na nuna annabi na yin sallar hutuba ke sallar juma'a kenan da wuri. Ka iya kafa wajen shi ta hanyoyi guda biyu. Ko dai ka ce ya yi juma'a kafin zawali, tun kafin rana ta yi zawali. Ko kuma ka ce a ya yi ne bayan rana ta yi zawali, daga yin zawalin ta bai fata lokaci ba. Dan gashi har an gama ba, ita kanta katanga ba ta da inuwar da a iya inuwantuwa da ita, ma'ana bai kone katanga ta zato tana da inuwa ba, sai ba ta kai matsayin har a je a zauna a wurin a huta ba. Abin zai kara fahimta daga hadisi na biyu na Muslim wanda ya ce mun kasance muna yin juma'a tare da annabi har idan rana ta bar tsakiya, sannan ka ga mun zo muna bibitar inuwa, ma'ana inuwar ta zama yar kaɗan har sai gamar da jikin garo kafin ka same ta. Duk wannan bai ke nuna wa yin sallar juma'a da akwai hadisin da ƙarƙashin su ake fahimtar manzon Allah yana yin sallar juma'a kafin zawali. Ita juma'a tana da lokaci guda biyu ne, lokaci na kafin zawali da lokaci na bayan zawali. Kafin zawali idan aka yi juma'a ta yi kamar ƙarfe 10 ko 11, bayan zawali kuma kamar ƙarfe 12:30, ƙarfe 1:30 kuma duk ta yi, an gane ko? Sai dai wanda ya fi faruwa a rinjaye a aikace shi ne wanda ake yi na bayan zawali. Amma idan mutum ya juma kafin zawali wannan ja'izi ne, ya taɓa faruwa annabin ya yi haka. Kuma yanzu nan da kyau kila shi mai tambayar dama shi ma abinda yake so, ko dai a faɗa masa wannan ɗin ya ji sosai ya ji kuma matsayin mu a kai. Matsayin mu game da yawan waɗannan hadisai sun tabbata a aiki annabi ya yi, kuma duk wanda ya juma sai su kafin zawali juma ta sai. Sai dai ko zawa abinda muke cewa duk abin da ka fahimta na sunnar annabi ya kamata akwai abin da ake kira fiqhu da'wa. Fiqhud da'wa shi ne bayan kai ka fahimci abu, kai kokari sauran ƴan uwanka musulmai musamman malamai su fahimci abu,
duka su ko mafiya yawansu, ta yadda ko da ta zo fara aiwatar da shi a aikace ba za a samu rikita rikita tsakaninka da su ba, balantana kuma rikita rikita da sauran yan uwa musu. Saboda ribar ka shi ne abin da ka fahimta sauran jama'a su fahimta a yi aiki da shi, amma ko da duk wanda ya fahimci irin wannan sai ya ɗauka ya aiki da shi. Akwai ɗan yan uwa a Zaria suka bude masallacin juma'a farkon abin da su fara yi ko cikin da abin da suka yi na farko farko kawai suka rinka yin sallah ƙarfe 9 na safe juma'a, da ƙarshe kuma aka zo aka kai su ƙara fadar sarki kuma aka rufe masallacin. Yanzu ka ga a nan gudun wajen aikata ja'izi sun jawo a kansu sun yi asarar masallaci, wanda suka rufe masallacin na a iyakacin ilminsu suka gina, ba ka da damar da za ka ce sun yi ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ومن أظلم من كذا وسعى في خرابه لمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. بعد ذلك فاستجمع أن قلتك الآية كنت مسفهنت وكان كفهنت كما كان تجاول جمع سند دي إذن نايك أرفع دي تايم يزن في دولة نجاول أرفع سرباين أدفكري أتشن كور مسند مود ويالو سعى مسند دي دي فهنت شوى أنا إين جمع أرفع سراب هذا إياه تمر جمع جمع da kullum da'awar mu shine abin da yake ya tabbata cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a bi shi, wajibi ne a aiki da shi, wajen aiwatar da aiki da shi kuma dole za a yi mura'ati na kar a zauna kokarin tsora mutane kan ja'izi ko kan mustahabbi kuma karshe wata fitina ta faru wanda za ta zo ma ta zama babba. To irin wannan sai a jinkirta al'amura abubuwa na aƙida masu waɗanda shari'a ba ta fasauta a kai wannan ka yi zafin kai da kowa, amma abubuwa na ƙuru'a wanda yake akwai sauci a cikin damar kwatanta da wancan bai kamata mutum ya kayar da rigima ko jijiyar wuya ba. Da haka gaba da yadda labari ya zo mana game da wannan sayan mawa zari da suka yi wannan alal haƙiƙa ba mu ji daɗin al'amarin ba, duk da suna da hujja suna da dalili wajen halaccin yin sallar juma'a ko ƙarfe 9 ko ƙarfe 10, amma dai dole ka kiyaye fiti huddawa. Ibn al-Qayyim ya yi bayani mai kyau cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, yake cewa ko da ka gafar nan kana son ka ture ta kana da matakai guda hudu da ya kamata ka kalla. Ita barnan idan ka ture ta kila ka iya ture ta gaba daya alheri biyo bayan ta dai kenan, ko ka ture ta gaba daya amma ta ki turuwa amma ka ture rabi ko mafi tsoka daga biyu kenan, ko ka ture ta gaba ɗayanta wata ɓarnan kwatankwatan ta rike ta mai gulmunta uku kenan, ko ka ture ta gaba ɗaya wata ɓarnan da take girma take ta faru. Dole ne in ka zo kawar da almunkari ɗaya daga cikin wannan zai faru, ko ba haka ba, ko ka san sanin ture munkarin alkhairi biyo bayan ta, ko kai kokarin ture munkarin gaba ɗaya amma bai ka ture shi gaba ɗaya ba amma ka sassafe shi ka rage masa ƙarfi, ko ka ture munkarin amma na munkari daidai da shi ya mai gulmunta, ko ka tura munkari amma munkarin da fi girma biyu bayan ta. Yace mataki na ɗaya da na biyu wajen kawar da barna alheri biyu bayan ta ko rage ta ko da ba kawar da ita ba, wannan kowa yadda wajibi ne ka kawar da ita in dai kana da tabbas din ɗaya daga cikin biyun nan za su faru. Mataki na uku shi ne ka kawar da barna wata kwatankwacin ta mai gurbin ta, malamai sun yi sabani wajen ka ce duk da zaka ture wannan wata ta mai gurbin ta yana amfani ka kyale wannan din ta shiga wadda faruwa. Wannan suka ce ka ture wannan dankana da lada zuwan watan kuma ai ba kai ka jawo ta, wannan mahallin ijtihad shi kansa yace mahallin dan da ijtihadi, yace amma wuri na karshe na hudu ta yadda za ka ture kanna amma wata karnin da ta fi girma ta biyu bayan ta, duk malamai sun yi da haramun ne a lokacin ka ce za ka ture karamar barnar ta ne ta ci gaba da faruwa don saboda bakwai. Wannan ku dumin sosin Qur'ani sannan akan wannan masu tarin na wanda ina wadan kuma yi da rikyo. Don saboda haka dai abinda muke kira kenan ga yan'uwa, kowa na iya kuskure, ni ina iya kuskure, wani malami ma na iya kuskure, amma dai idan mun kuskure ma gane kuskure ne zai mu gyara, amma kuskure wajen fahimtar dalili, amma kuskure wajen yin aiki da dalili, wajen fahimtar dalili yana da sauki, wajen yin aiki da dalili shi ma duk sai kurakure ne. To yana da akwai dama na babu wanda nake tsammanin zuwansa, ban sani ba ko ya zo da ya zo gana ya bayanin sa, amma kuma tun da ban sani ba yanzu ko bai zo ba zan yi bayanin sa ba kenan, amma dai annabi kamata mu taka burki sai dai in ya zo kuma a yayin bayani ya zo. To yana gaya ma annabi ya kullo kusa, wato shi ne ɗan uwan mu musulunci kuma aminin mu malam Ibrahim Wakala kuma kina na ma'aikatar harkokin ilimin addini na Zamfara State. Allahu Akbar. Ba wani kuma kambara ba. To yana kan hanyar sa wata take da zai dai kuma yace ya kamata ya dan zarce mu yau a wurin darasi. To Allah ya kalle dai ko rigira su duka yi ce jama'a assalamu alaikum kuma dan ba mu labarin wani abu da yake gudana a Zamfara ko da cikin minti ɗaya ne na san dai za mu so haka. Musamman karkashin ma'aikatar sa ta harkokin ilimin addinin musulunci. Malam Ibrahim Wakala barka da zuwa.
Ya ga har yayi shi ma ake yi. Saboda hakan nan abinda kawai zan ce na farko Malam Ja'far waɗannan darussa da ake yi Allah ya saka alkhairi kuma Allah shi ba mu ikon yin aiki da su kwarai da gaske. Wannan zuwan da na yi alhaƙiƙa na fa'idanta kwarai da gaske da abubuwan da na ji cikin wannan darasi din na Riyadus Salihin. Kuma alhaƙiƙa wanda duk ya san littafin Riyadus Salihin za a iya tabbatarwa da cewa littafi ne da ya kamata yanzu al'umma su sanya gaba domin aiki da shi kuma ta da samun kwararru a kan fannin hadisi waɗanda za su ci gaba da yi mana bayani shi domin ya zama wani manhaj da al'umma za su ɗauka a cikin tsarin rayuwarsu domin babu wani ɓangare da za ka yi cewa da ya shafi rayuwarmu wanda bai taɓo ba. Saboda haka alal haƙiƙa wannan darasi din za mu so a jihar Zamfara a ce za mu samu kaset ɗin duk da ake recording cikin wannan darasi ɗin domin watsa shi ga al'ummar musulmi a jihar Zamfara da kuma insha Allah mu sanya shi gidan rediyon Zamfara ya kasance al'umma su rika amfana da shi. Insha Allah za mu rika yin wannan bidinin Allah ta'ala. Haka kuma da yake mun zo ziyara akan hanyar tafiya, saboda hakan nan muna roƙon 'yan uwanmu musulmi a koda yaushe kamar yadda muka saba, na farko cewa a rika yi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka baki ɗayan musulmi, Allah shi ba mu ikon riko da shari'ar Allah a dukkan jihohin musulmi baki ɗaya. Kuma haka muna yawan kira ga 'yan uwanmu musulmi kamar yadda muka saba akan cewa wannan kira zuwa ga shari'a bai danganci wani mutum ba, bai danganci wasu mutane ba, balantana a ce ya danganci wata jiha. Saboda haka wannan kira kamar yadda aka fara shi muna roƙo da fatar a ci gaba da wannan kira din bi iznillahi shari'ar musulunci za ta tabbata a jihar Kano in Allah ya yarda. A jiyan nan wani bawan Allah yake ce man shi yana ganin jihar Kano wasu abubuwa da yake gani na banna, yana ganin sai dai in wasu mala'iku Allah zai turuwa su sanya ma mabanta tsoro sai su janye sai su abin nan ya. Yanzu nan ina tafiya ina zuwa ne ga al'ummar musulmi suka taru nake cewa to kuma duk wanda ya ga irin wannan al'umma su taru domin samun darasi akan fahimtar su ga addini zai yi cewa bi iznillahi jihar Kano shari'a za ta kankama kuma za ta rufe bi iznillahi. Fatan mu Allah ta'ala shi kara tabbatar da dugarmu, Allah shi ba mu ikhlasi ga wannan aiki da muke yi. Haka kuma yana daga cikin abin da muke ta kira a koda yaushe cewa don Allah wanda ya ga kurakurai ko kuma wanda ya ga shawara ya rika bayarwa ko da shi kofofi buɗe suke na ba mu shawarwari domin gyara aka so ba banna ba kuma ba mala'iku muke ba, ta ayyu mai kurakurai da wasu abubuwa din. Saboda haka don Allah wanda ya ga kurakurai ya yi kokarin yin nasiha da yi mana tambihi domin ganin a gyara su domin a tafi akan tsarin da zai sa mu samu yardar Allah. Wannan abu da ake yi ba neman yardar wani aka yi ba, ba neman wani abun duniya ba, ba don bidar wani mukami na duniya ba, amma neman yardar Allah subhanahu wataala yake akan shi. Dole ne akan hanya a matsayinmu na 'yan adam sai mun samu 'yan tuba-tubai da kurakurai musamman a lokacin da abu yake farkon shi. Saboda haka don Allah wanda ya ji wasu kurakurai ko ya gani ya yi kokari ya muna tambihi domin gani yadda za a yi gyara. Alhamdulillahi shari'a a jihar Zamfara ta kankama kuma tana nan tana ci gaba, haka kai ga cewa muna cewa yanzu duk wanda ya muna magana shi sai mu ce je Zamfara ya gani. Wannan shi kadai ne abinda za mu yawan ce wa mutane, in mutum ya zo Zamfara ya gani in ya ga kuskure ya yi kokarin tambihi a gyara. Amma kuma muna kira ga 'yan uwanmu musulmi su ɗauke mu 'yan adam waɗanda yake suna iya yin kurakurai cikin tafiyarsu. Kamar yadda Malam Ja'far ya gama bayani a cikin ayat da Allah ta'ala ya magana akan ba ma za ba zan haƙƙin dalal, dole ne gaskiyar nan guda ce. Saboda haka wanda duk ya ga akasinta yayi kokari ya mana tambihi domin a gaida za a yi gyara a cikin hikima da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka. Haka kuma dole ne mun sani abin da ya biyo baya, abin da muka baro baya insha Allah ba mu tsammanin za a same shi a gaba na wajen suka da sangoma da midami wanda yake mun ji a gajere duru da gidajen rediyo da sauran yayin wannan ba da tsammanin za a samu a gaba irin yadda aka samu a baya. Amma ko an samu duk abin da za a gina gidajen rediyo ko jaridu ko wani abu na tsangoma da suka, yan uwan musulmi muna son ai muna kyakkyawan zato, kuma muna kira ga kowane musulmi muna kyakkyawan zato akan wannan. Dole ne sai wasu sun ta kokarin ganin kurakurai za su yada, wani ma ko ba kuskuren bane sai ya yada shi, wanda ya ji wani abu kar ya yi aiki da shi sai ya tuntuɓe mu ya ci gaskiya ne abin nan an shi ko ba an shi ba. Alhamdulillahi Allah ta'ala cikin muwafaƙarsa da iyawarsa jihar Zamfara daga cikin abin da muka tsara duk abin da ya shafi shari'a akwai majalisar tuntuɓa ta malamai wanda yake malaminmu Malam Jafar memba ne na majalisar zartar da shari'ar musulunci ta jihar Zamfara. Saboda hakan ga wanda ya ji wani kurakurai don Allah ya faɗa mashi aikin su ne su yi gyara ga tafiyar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara. Haka kuma wanda ya ji wata shawara da zai bayarwa mun tabbatar in ya faɗa mashi za a fitar da ita ga waɗanda abin ya shafa. Allah shi mana muwafaka, Allah shi ba mu nasarorinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Kuma adadin ma